Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Kana ganin cewa watakila maimakon gwamnati ta dinga amfani da hukumomin ta kai tsaye wajen raba irin waɗannan kayan tallafi ko lamani, zai fi kyau ta yi amfani da kamfanoni masu zaman kansu.
Tabbas, domin yarjejeniya ce za ta rubuta tsakanin su da kamfani, cewa idan har bai su kawo kaza adadin kaza ba, to za su iya shiga ciki, za su iya biya, domin duk kokarin da za su yi kai ba ma wannan ba, ko dan kwantiragi na gaba ku ƙara ba mu, dole mu zage dantse. Mu tabbatar da mun biya muku buƙatunku.
Wato kare mutuncin kai.
Kare mutuncin kai. Ko dan kare mutuncin kai na zan yi abin da ya kamata.
To wani kalubale da manoma kuma suke fuskanta ko sha'anin noma a Najeriya shi da za ka ga cewa misali an yi noma, to amma manoman kuma ba sa cin ko gajiyar noman sosai, misali baya tasiri. Misali zan baka noman da aka yi bana wasu wurare. An samu shinkafa da yawa, amma an sai da ita da tsada a lokacin da ake girbin ta misali. Amma kuma manoman kuma sun dawo tun ba a je ko ina ba sun zo sun talauce da sauransu, yanzu wani ma bai da abin da bai da ita kanta shinkafar ma da zai ci a gidansa da sauransu. Me kake tunanin ko kake gani ya kawo misali manomi zai yi noman kuma amma noman baya tasiri a kansa duk da cewa ya samu amfanin gona?
Gaskiya ne. Shi manomi ya ɗauki noma rayuwar shi domin da shi ya dogara. So kaga duk wata harka ta rayuwar shi ta ta'allaka ne ga wannan noma. To manomin kala-kala ne, akwai wanda zai noma shi ya danya ci a gida, akwai kuma wanda zai noma ya ci a gida ya siya, akwai kuma wanda zai noma kawai don ya siya ba ruwan shi. Yawwa, to gaskiya kaman wannan karan an samu matsala wanda mutanen gari especially masu zama a cikin birni cewa ai kaya sun yi sauki, sun yi sauki, alhalin ba sauki bane ba.
Wato a kakar bane da tauci.
A kakar bane da tauci. Tabbas za ka ga a lokacin girbi kowane abu ne ake girbi ya kamata a ce a lokacin yana sauki, lokacin sauki shi ne. To tabbas kuma an siyar da kaya da tsada a lokacin. Dalilin ka san an yi ambaliyar ruwa a damunan nan ta bana sosai. To wasu da yawa sun rasa amfanin gonansu, wasu sun rasa mahallansu. So wannan dalilin shi ya saka waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsallake suka samu, so kaga suka siyar da abinsu da tsada suka ci karansu ba babbaka. To akwai wanda ya sa shi kuma kuɗin shi aikin shi kuma ya lokacin da ake girbi ya sa kuɗaɗen shi ya siyo abubuwan nan ya aje, dan idan lokacin nasu ya wuce za su dan ƙara tsada shi kuma sai ya siya. To gaskiya waɗannan sun kusan in ce maka sun fi manoman shan wahala, domin mutum ya kundige kanshi ya sayo wannan kayan ya sa ya ci buri sai ya zanto, kuma kayan sai ya zanto saboda canjin kuɗin nan, za ka ga kuɗi sun yanke gaba ɗaya babu ƙara. Kai kuma kana da buƙatun gida, yara za ka ba su kuɗin makaranta, ga biyan kuɗin makaranta, ga asibiti, ga dai ɗawainiyar gida, so gashi babu kuɗi a ƙasa, za ka ga dole kana buƙatar kuɗin nan. To dole ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa. To ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa, sai dai a ce a ma transfer, amma mutum ya zo zai siya wanda yake da halin ma kenan. To in ya ma transfer fitar da kuɗin ma aiki ne babu, sai ka ga mutum ya karya kayan shi ya ce in dai da akwai mai kuɗi a hannu tsagwaron shi ya bani kaza ya ɗauka. Sannan ka ga abinda gwamnati ya kamata ta duba yanzu ta tausaya wa manoma shi ne, za ka ga manomi ya sai taki da tsada, ya sai kayan feshi da tsada, ya sai iri da tsada, kuma sannan ya zo ya sayar da kayan da aka, za ka ga wani ko kuɗin shi bai maida ba.
Wannan gaban nake so in tambaye ka cewa me ya kamata hukuma ta yi misali dan kaucewa irin waɗannan abubuwan musamman bayan an yi girbin amfanin gona ta yadda manoma za su ci gajiyar noman da suka yi kuma ɗan ƙasa ma su samu albarkaci?
Masha Allah, wannan tambaya ce mai muhimmanci gaskiya, tunda ita gwamnati kowa nata ne, da shi mai nomawan da shi mai siya. Yawwa, to wannan shi ne ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wani wasu majors, wasu matakai da ya kamata a ce kowa ya ji daɗi. Wannan matakan kuwa shi ne ta yi price flow.
Kamar ya?
Yawwa, price flow shi ne a ce farashi kada ya fara daga kaza, kada ya ƙasa da haka.
Kamar a ce naira goma.
Kamar a ce ko menene to ya fara daga naira goma. Ba za a ce da shi ƙasa da naira goma ba. To kaga idan tayi wannan.
Amma in ya sama ba laifi.
Saboda za mu ce ba laifi, saboda ai kayan grading ne, mataki mataki ne. Nagarta abin da gyaran da aka yi mashi da kyan shi.
Yawwa. Ka ce ko kuma.
Yawwa. Amma a ce dai duk rashin kyan shi. Tunda dai ai ba janyo ka aka kalo ka siya ba dole. Yawwa. Duk rashin kyan shi ka a siye shi ƙasa da ƙasa. Sannan kaga in aka yi haka an taimaka wa wanda ya noma.
Masu sauraro, a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin ƙwararre kan harkokin noma, Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin Kano Mahmudu Ibrahim Kwari, sai kuma Julie Leather da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Shukran ga ma ya ni da shi da ba.